sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalar da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya a cikin shirin wannan hantsi, za mu leƙa ƙasar Kenya mu ji wainar da ake toyawa a kan yiwa dokar zaɓe gyara da aka gabatar da ake ta cece ku ce a kai. Kada kuma a mance Usman Kabara zai gabatar da nan ƙasa, sai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan ƙasar Ghana.
Masare, assalamu alaikum. Rahotanni daga ƙasar Kenya sun ce ana samun ƙarin mata da ke aikata laifukan ta'addanci a ƙasar. An bayar misalin abin da ya faru a cikin watan Satumban da ya gabata, lokacin da wasu mutane uku suka kai wa charge office ɗin 'yan sanda hari a Mombasa, inda suka dabawa ɗaya daga cikin 'yan sandan wuka, kana suka banka wa charge office ɗin wuta kafin a yi nasarar harbe su har lahira, inda daga bisani aka gane dukkan maharan guda uku mata ne. Masana sun bayyana cewa irin waɗannan ayyukan ta'addanci da mata ke aikatawa a ƙasar ta Kenya sai ƙaruwa yake yi, amma sun bayyana cewa wannan ba a Kenya kaɗai yake faruwa ba, a'a, har ma a wasu ƙasashen Afirka da dama, misali a arewa maso gabashin Najeriya da kuma ƙasar Kamaru a tsakanin watan Yuni na shekarar 2014 da kuma watan Afrilu na shekarar 2016. Jami'an sun ce sun tantance mata 200 da suka kai hare-haren ƙunar bakin wake da suka yi, wanda ya dalilin mutuwar mutane fiye da 1,000. Masana suka ce waɗannan ƙungiyoyin na 'yan ta'adda yanzu haka suna nan suna ƙara neman mutanen da za su horas a cikinsu, wanda suna yin haka musamman waɗanda suke ganin cewa ba za a iya tuhumarsu ba.
Dalar Ruf, wanda ke fuskantar hukuncin kisa na kashe wasu mutane 9 baƙar fata a wata cocin birnin Charleston da ke jihar South Carolina, ya faɗa wa alƙali cewa bai da niyyar kiran ko wani shaida ko kuma gabatar da wata hujjan aikata wannan ɗanyen aiki ba idan an zo wanje yanke mishi hukunci. Mr. Ruf ya faɗa jiya Laraba cewa har yanzu yana kan bakansa akan cewa shi ne zai kasance lauyan kansa idan an fara shari'a a cikin sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Alƙali Richard Gajal ya ce Mr. Ruf yana iya sauya ra'ayi. Yanzu dai Mr. Ruf shi ne lauyan kansa tun bayan da ya kori lauyoyin da ke kare shi, tun bayan da masu yanke hukunci suka same shi da aka ta laifuffuka 33 da ke da nasaba da nuna ƙyama ga wani jinsi na al'umma da kuma hana doka yin aiki. Lauyoyin Ruf sun ce suna kyautata zaton ya sallame su ne saboda yana ganin kamar za su gabatar da wata shaidar da za ta tozarta shi, wadda kuma watakila alƙalin ya yi amfani da ita domin ceton ransa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fidda sharuɗin da aka yi amfani da su wajen samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin Isra'ila da Falastinu. Sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa ƙoƙarin da ake na ganin an sami kahuwar sashen guda biyu a matsayin maganin matsalar abu ne da ke fuskantar babban cikas. A cikin jawabin da Kerry yi na tsawon sa'a guda a ma'aikatar ƙasashen waje, Kerry ya kare matakin da Amurka ta ɗauka na ƙauracewa jefa ƙuri'a a zauren majalisa lokacin taron kwamitin sulhu da ya la'anci Isra'ila saboda ci gaba da ginawa Yahudawa 'yan kaka gida a yankunan Falastinawa. Dama dai ƙuri'ar da aka jefa a Majalisar Ɗinkin Duniya an jefa ne da zummar kare manufar samar da ƙasashe biyu makwabtan juna, inji Kerry, wanda ya fitar da sukan da ake wa Amurka na cewa ta tozarta babban 'yar gaban goshinta wato Isra'ila. Kerry ce wannan matsayar da Amurka ta ɗauka ita ce take a kanta har yanzu, wato ganin Isra'ila ta ci gaba da zama ƙasar Yahudawa mai bin ƙa'idojin demokradiyya. Sakatare Kerry ya bayyana cewa ƙuri'ar da aka jefa ya yi daidai da manufofin Amurka, sai dai ba wani sabon ƙuduri da aka ƙara a cikin abubuwa 6 da Kerry ya taɓo a cikin jawabin nasa. Sai dai maimakon hakan a jawabin nasa ya jaddada mayar da hankali ne akan batutuwan da aka cimma matsaya a kansu, wato maganar samun kasashen biyu na Israel da Palestine, wanda kuma ita ce manufar akasarin gwamnatocin Amurka da suka gabata.
Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Barack Obama tana shirin ƙaƙubawa ƙasar Rasha takunkumi a matsayin martanin satar bayanai da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a watan jiya. Jaridar Washington Post ta ce ana tattubka muhawara a fadar White House akan yadda za a gaggauta hukunta ƙasar Rasha ta hanyar amfani da dokar cikakken ikon shugaban ƙasa, wanda shugaba Obama ya sa wa hannu tun shekarar da ta gabata. Wannan dokar ta baiwa shugaba damar saka takunkumin tattalin arziki ga waɗanda aka samu da laifin kutse da ke wata ƙasar waje da jami'an tsaro ba za su iya kaiwa gare su ba. Dokar musamman ta nemi a hukunta duk wanda zai yi barazana ga tsaron ƙasa da ma'aikatu ko kuma tattalin arzikin Amurka. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka shawarar yiwa dokar zaɓe kwaskwarima da ya jawo tatar baki a ƙasar Kenya yana gaban majalisar dattijan ƙasar. Dokar ta tanadi baiwa hukumar zaɓe 'yancin ƙidaya ko kuma tantance masu zaɓe da hannu idan na'ura ta gaza yin aiki. To amma masu hamayya ba su ƙaunar wannan canji bisa tsoron cewa hakan zai ba da damar yin magudan zaɓe. A yayin da ake tada jijiyoyin wuya akan wannan batu, wakilin muryar Amurka a Nairobi, Kenya, Muhammad Yusuf ya aiko da rahoton cewa wakilan majalisar dattijai suna ba da shawarar a yi taka tsantsan a yi nazarin dokar cikin natsuwa. To amma kuma majalisar bata jefa ƙuri'a akan wannan gyara a jiya Laraba ba. Maimakon haka, kakakin majalisar Ekwi Ekuro ya tura wa kwamitin harkokin shari'a da kare haƙƙi da 'yancin jama'a wannan doka domin yayi nazari, yana mai cewa
the Standing Committee on Legal Affairs and Human Rights must therefore proceed with dispatch and be ready to table its report on 4th January 2017 when the Senate is expected to assemble for the special sitting.
Ya ce tilas kwamitin harkokin shari'a yayi nazari akan wannan doka ya kuma gabatar da rahotonsa a ranar 4 ga watan Janairun shekara ta 2017 idan Allah ya kai mu, lokacin da ake sa ran majalisar dattijan za ta zama na musamman akan wannan gyara. Gyaran da aka gabatar da shawara a yi zai baiwa hukumar zaɓe damar tantance masu jefa ƙuri'a idan na'ura ta gaza, matakin da masu hamayya suka ce wata hanya ce ta yin magudin zaɓe. Masu hamayya sun yi barazanar yin zanga-zanga ko kuma ƙauracewa zaɓen da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu idan aka kuskura aka aiwatar da wannan canji. Zaman tankiyar da ke ƙaruwa ya sa ana bayyana tsoro a ƙasar ta Kenya, inda ta zomi bayan zaɓe a shekara ta 2007 da kuma shekara ta 2008 ta kashe mutane 1,300, ta kuma tilastawa kimanin mutane 300,000 acewa daga gidajensu. Shugabar masu rinjaye a majalisar Kithure Kindiki ta ce tilas kwamitin ya yi nazarin wannan batu cikin taka tsantsan.
Certain clarities have to be highlighted, Mr. Speaker, because there has been extraordinary sacrifices and discussions that have been going on between the two sides of this house since this matter started polarizing our country to a level of almost tearing us apart.
Tace tilas a fayyace wasu abubuwa domin ana ci gaba da tattaunawa da sarrafar da kai tsakanin bangarorin majalisar tun lokacin da wannan batu ya fara raba kawunan 'yan kasar. Tace wannan batu a ganinta ko a matsayin kwamiti, tilas ya dubi wannan al'amari cikin natsuwa da kuma sanin ya kamata.
Kena
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu gabatar da nan kasa. Lokaci ya yi da Usman Kabara zai gabatar da nan kasa.
Nakasa.
Ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka domin ganin cewa nakasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa. Za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufar su da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya. To barka da warhaka, mai sauraro zai san ya san da wa muke magana.
Sunana Alao Sunday Afolabi ne, program officer ne da International Republican Institute, wata kungiyar America da take aiki the political parties a Nigeria.
Menene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba?
Muna dai aiki ne mu ga kan da za samu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party, kuma kan da za a sa processes na electioneering da za a yi, kan da za a yi inda yayi bisa kaida kuma inda ya kamata. Kuma muna musu training kala-kala ababin da ya kamata su yi based on sanadiyan demokradiyya. Kuma wani bangin aikinmu da ke da kwarere shine aiki da mutane da wanda suke da kamar su mata, su matasa, kuma da persons with disability, masu special needs,
bukata ta musamman.
To yawa bukata ta musamman su ma, domin kan lura ba su parties din ba mu samu representation na wayannan mutanen na kwarayin da ya kamata ba. So aikin da ayara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership, matsayi masu muhimma a cikin party din.
To amma kamar misali yanzu wannan kungiyar taku tana aiki da wanda suke aiki a cikinta kamar ku, kuna da wata nakasa a jikinku ko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su?
Lafiyayyun mutane ne, kamar ni ne dai, ni ne kamar shugabannin wayannan bangin mutanen da suna da bukata na musamman din nan.
To amma kamar yanzu misali me kuka gani wanda lalle ɗan kasassun Najeriya ke bukata?
Sarari ne dai, sarari ne, domin suna da dan yawa wanda ma ya kamata ƴan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayin su zuwa aikatun da suke yi. Amma sabidin ne kuma da awareness.
Waye da kai?
Waye da kai shine kamata yi. Kuma shine ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa akan cewa akwai waɗannan mutane ya kamata a jawo ra'ayin su a je wajajen da suke, because according su state da kaita ga an kebe musu wajajen su kamar colony din su. To a tafi wajajen a musu magana, domin su ma dukansu suna son su zaɓe su lokacin election. To in an same an included din su a political party process, kaga an samu ci gaba kenan. Kuma tun da aka yi Benjing Conference 1995, kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa ya karu
da mata
da mata sai that youth. So wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayinsu. So sarari ne kawai just to create space for them.
Eh, a ba su dama.
To
yanzu misali kaman tunda kungiyar nan tana da hannu da nan misali Amurka, muna ganin yanda nakasassu mu da muke zauna a nan Amurka, muna ganin yanda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota, wurin aiki, wurin asibiti da sauran makamantan irin wannan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi ku ga cewa dan ko ta nan ma kafin maganar siyasa zaka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa? Kullun suna baya
rayuwar kowa ana gunka ne talakawa a duk wayenka ne mahukumata ma bayenka ne
rabana Allah rayini rayuwa ba warwarwa
hukukan mulki duka bai daya gurguzuwa har da mulukiya kapitalist demokaradiya har da mulkin soja mazanjiya ko biyo ni da tsinka
rabana Allah rayini rayuwa ba warwarwa
ko a zangon mulkin mallaka ilimi talakawa abu amushi
rayuwa ba warwarwa
lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi
rayuwa
ake ilimi halawa mushi
rayuwa ba warwarwa
rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi
rayuwa
na mutumanin shine in dai mun same in an same su a cikin political parties in dai ana deciding domin parties ne suke kafa gwamnati. In an same su kwararrun su shugabannin a cikin parties, in dai party ya kafa gwamnati, kaga duk wani policy da za a yi za su maida hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki. Domin yayi kaman shekara 12 yanzu ana maganar disability bill, amma har gobe ba gama ba same an sa ya zama doka ba. Kuma duk ababen da kana magana kai din nan su biki ne hanyoyi ne, in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solve wannan problem ne, amma ba samu cikakken buy-in daga political party leaders ko ba. To tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure, in an zo ana maganar policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama policy na government, in dai su suna cikin party din za su kare murya a yanda za a samu ai ababen da zai dan improving welfare din su.
To yanzu misali zaka ga kuna tunanin cewa in suna cikin party kamar yadda kace irin abin su yi takara koko su yi zabe koko takara kuke magana misali?
Ka san shi shugabannin party ma ana takara a kai. So number one, in an samu an ba su sarari kamar muna da woman leader, muna da youth leader, muna son a samu su PWD leader din a duk party din. So that su a cikin party din ma su PWD leader din za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutanen su ma a ba su ticket na tsayawa election. Ko da ma percentage ne ko 5% ko 10%. Kaga in an samu kwararre wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan waskan kai da zai iya yi, zai jagoran nan ba shi sai a ba shi sarari shi ma ya ba shi takara shi ma ya yi. To muna tunani in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties za a dan samu ci gaba sosai.
To amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar, har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara, kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa yanda ake kallon su kawai mabarata?
To a gaskiya da akwai waɗansu ƙungiyoyin da su ma aikinsu suna advocacy da an awareness akan mutane su karbi mutanen nan, because akwai gaskiya akwai discrimination, amma in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunaninmu ne with time the issues na maganganun discrimination na zai ragu
su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan nakasar sukan ji cewa su ma an suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake ga kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su bada tasu gudunmawar akai
eh hadin kai abu daya da muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken hadin kai tsakanin su kaga su ma tsakanin su akwai kungiyoyi kala-kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su akwai dai kala-kala su kai kaman guda biyar ko guda shida yawa so amma ba samun cikakken hadin kai a tsakanin su shine matsalan da muke samu kuma inda za samu ci gaba da su kan lalle sai sun hada kai shine kuma magana da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a hada kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da cikin tsakanin junansu
to mun gode sosai Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasa ba mun gode kwarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka
ni ma na gode ranke ne
to madalla Mr. Sunday mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agazawa wayannan mutane a madadin bakon namu da wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
ga baba Yakubu makeri da sharhi ko kuma agafarce ne ga baba Yakubu makeri da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan kasar Ghana
don fara sharhin jaridun ne da jaridar da Chronicle wacce ta rawaito hurucin shugaban kasa mai jiran gado Nana Addo Dankwa Akufo Addo inda yake cewa duk wani jami'i da zai aiki karkashin gwamnatin sa da zai nemi ya tara wa kansa dukiya ta hanyar neman kwangila to sai ya nemi inda zai je ya tara wa'annan dukiyar jaridar da Chronicle ta ce shugaban mai jiran gado yace sashen yan kasuwa za su taka muhimmiyar rawa wurin cika alƙawura da jam'iyyar su ta MPP ta yi wa mutane kamar kowace lardi za ta samu masana'anta guda wanda hakan zai tilasta wa gwamnati ta kawo wa yan kasuwa sauki a cikin harkokin su jaridar ta ce a cewar Nana Akufo Addo jami'an gwamnatin sa ba za su yi kane-kane a sashen yan kasuwa ba sai dai za su taimaka musu ne don bunƙasa tattalin arzikin kasar sai kuma jaridar Telegraphic wacce ita kuma ta rawaito cewar shugaban mai jiran gado Nana Akufo Addo ya ce a shekarar 2018 lokacin mulkinsa za a gudanar da zaɓen kantamomin birane da shugabannin gundumomi da na larduna jaridar ta ce a faɗar Nana Akufo Addo haka zai ba mutane da ke ƙananan hukumomi damar zaɓen wanda za su yi musu mulki a yankunansu kuma ya ƙara da cewa wannan zai sa a inganta ci gaba a ƙananan hukumomi cikin gaggawa jaridar Telegraphic ta ce Nana Akufo Addo ya nana ta ce wa jam'iyyarsa ta NPP tana kan bakanta na gajin ta cika alƙawura da ta yi wa jama'a a lokacin yaƙin neman zaɓe jaridar ta ce shugaban mai jiran gado ya yi wannan hurici ne a lokacin da yake ganawa da majalisar sarakunan jihar tsakiyar Ghana a ziyararsa ta godiya da yake yi a faɗin ƙasar baki ɗaya har yau jaridar Telegraphic ta yi kado labarai mai cewa yanayin hunturu da ya bijiro a Ghana cikin kwanaki biyu ya hana jirage na cikin gida da na ƙasashen waje tashi wanda hakan ya tilasta wa jiragen dakatar da jigilarsu a Ghana na wucin gadi jaridar Telegraphic ta ƙara da cewa fasinjoji da za su yi tafiya zuwa ƙasashen waje sun saura a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kutuka International Airport da ke Accra jaridar ta ce a yayin da wasu fasinjoji na cikin gida suke jira yanayin ya washe jirage su fara aiki wasu kuma sun fara tafiya su ce ta hanyar mota jaridar ta ce ya zuwa shekaran jiya talata yanayin hunturun sai ƙara ta'azzara yake yi a birnin Accra jaridar Telegraphic ta ce wasu jiragen ƙasa da ƙasa suna sauka ne a makwabciyar Ghana Ivory Coast kazalika jirgin Delta da ya taso daga birnin New York da zai sauka a Accra a jiya Laraba an tura shi ne ya sauka a Lagos din Nigeria idan muka leƙa jaridar Ghanaian Times za mu ga ta rawaito cewar yawan bakin haure in Ghana suna ƙara yawa a ƙasar Italy jaridar ta ce shugaban hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa Silvia Lopez Ikra ta ce yawan bakin haure da ke fitowa Ghana suna shiga Italy ta barauniyar hanya sun karu daga 4,550 a bara zuwa 5,545 daga watan Janairu zuwa Nuwamban wannan shekaran jaridar ta ce a faɗan Miss Lopez Ikra wannan adadin zai iya ƙaruwa saboda wasu bakin haurin suna ɓoye huskokinsu saboda dalilin da suke bayarwa ya sa suka bar Ghana suna neman mafaka yaudara ce ga hukumomin Italy Jaridar ta ce shugaban na hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta ƙara da cewa sun gano cewa hukuncin kisa na siyasa yana cikin dalilan da waɗannan mutanen suke bayarwa alhali kuwa babu wannan abu a ƙasar Ghana. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana, ba waya kuma ƙirƙirar sashen Hausa da muryar Amerika.
Adanta, waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Mustapha Abubakar daga Gusau, jihar Zamfara, Najeriya. Don Allah, ina son ku miƙa nan gaisuwa ta da jinjina ta ga sojojin Najeriya da shugaban ƙasa akan waki dajin Sambisa da suka yi. Hakika mu sojojin mu sojoji ne masu kishin ƙasa, masu kishin al'ummar ƙasar su. Dama kayan aiki ne ke ba su da ba a ba su goyon baya ba, shi ya saya har wasu tsiraru suka zo suka nuna kin ƙarfin hukuma. Domin mu san sojojinmu jarumai ne, kuma muna roƙo ga Allah, Allah shi kare muna su, ya kare muna ƙasarmu, ya kare muna shugaban ƙasa. Allah shi taimake shi akan ƙuduri ne na alkhairi. Allah shi ƙara ƙarfafa sojojinmu na Najeriya. Assalamu alaikum, mai magana Mustapha Abubakar daga Gusau, jihar Zamfara, Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Haruna Jibrin ɗan Bauchi, mazaunin Kalaba. Ina jinjina ma mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Ina kuma kare jinjina masa, ina kuma jinjina ma shugaban rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Shukuru Burtai, da kuma shugaban rundunar sojojin sama Sadiq Abubakar. Ina jinjina masu, ina kuma fatan alkhairi da kuma zaratan sojojinmu da suke fagen taga. Da fatan Allah ya sa su zama lafiya, Allah kuma ya dare su da jiki lafiya. Amin. Daga Haruna Jibrin ɗan Bauchi, mazaunin Kalaba, sai an jima. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Shehu Baban Rediyo Matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Gaba-dai-gaba-dai sojojin Najeriya, gaba-dai-gaba-dai sarki sojojin Najeriya, yadda kuka kwato zagin Sambisa, Allah shi ƙara ba ku nasara, Allah shi taimake ku. Na gode, na kuma saurari ku koyaushe. Shukuru Baban Rediyo Matankari a jihar Kebbi, Najeriya. BOA ku ta lafiya. Wassalamu.
To, sai kuma takaitattun labarai kafin mu sallama.
Rahotanni daga kasar Kenya sun ce ana samun ƙarin mata da ke aikata laifukan ta'addanci a kasar. An ba da misalin abin da ya faru cikin watan Satumban da ya gabata, lokacin da wasu mutane uku suka kai wa charge office din 'yan sanda hari a Mombasa, inda suka daba wa ɗaya daga cikin 'yan sandan wuka, kana suka banka wa charge office din wuta kafin a yi nasarar harbe su har lahira, inda daga bisani aka gane cewa dukkan maharan uku mata ne. Dylan Roof, wanda ke fuskantar hukuncin kisa na kashe wasu mutane tara baƙaƙen fata a wata cocin Charleston da ke jihar Carolina ta Kudu, ya faɗa wa alkali cewa bai da niyyar kiran kowane shaida, kuma ba zai gabatar da wata hujja aikata wannan ɗanyen aiki ba idan an zo wajen yanke masa hukunci. Roof ya faɗa jiya Laraba cewa har yanzu yana kan bakansa na cewa shi ne zai kasance lauyan kansa idan an fara shari'arsa a cikin sati mai zuwa idan Rabbana ya kai mu. Sai dai alkali Richard Gagel ya ce Roof na iya sauya ra'ayinsa. Roof da ya jima yana zaman lauyan kansa tun bayan da ya koyi lauyoyinsa da ke kare shi, tun bayan da masu yanke hukunci suka same shi da aikata laifuka har 33 da ke nasaba da nuna ƙyama ga wani jinsi na al'umma, kuma ana hana doka aiki. A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fidda sharuɗin da aka yi amfani da su wajen samar da yarjejeniyar na zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗino.
To, masu sauraro, abinda ya sauka kenan a shirin wannan hantsi. To, amma kada a mance da la'asar, idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin, ciki har da sai bango ya tsage da zai fara tuna baya. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake fatar a wuni lafiya.